This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya za kuma iya kama mutu hanyar sadarwar internet voihouse.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da la'asiriyar litinin 7 ga watan satumba tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke fatan kun wuni lafiya ga kanun labarai
yan gudun hijira sun ci gaba da kwarara cikin turai zuwa yau litini kasar Faransa za ta fara sintirin jiragen sama a sararin saman kasar Syria a gabanin yuwar shigarta gamayyar kasashen da ke kai hare-haren jiragen sama kan ISIS sannan wakilan Koriya ta Arewa da ta Koriya ta Kudu sun fara tattaunawa yau litini da zumar sake ci gaba da aikin hada kan iyalai
to Allah ya kyauta bayan labaran duniya zamu kawo muku ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya kasar Ghana kan ziyarar aiki ta wuni da yadda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake yi a Ghana hali yanzu shin hukumar kula da da'ar ma'aikata wato Code of Conduct Bureau da turanci tana aikin ta kuwa muna da rahoto Gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayo she ya tattaki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da cikar gwamnatin kwanaki 100 kan karagar mulki. A Niger kuma hukumar sadarwa ta gana da jam'iyyun siyasa za mu kawo muku kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan gudun hijira sun ci gaba da kwarara cikin turai zuwa yau litini. A yanzu suna ma samun saukin ratsawa ta kasar Hungary fiye da yadda abin ya kasance a makon jiya lokacin da aka ga da alamar dai wannan kasa ta yankin tsakiyar Turai na shirin yin komai don hana yan gudun hijirar shiga kasashen yammacin duniya mafiya arziki a yanzu yan Hungary na ma tallata tafiyar jiragen kasa zuwa Austria ga yan gudun hijirar dake tashar Keleti ta Budapest a makon jiya har jefa barkonon tsohuwa sai da yan sanda suka yi kan yan gudun hijirar da ke tashar ta Keleti masu niyyar zuwa Austria wani ganau ya ce yanzu nan ma aka cika wasu jirage masu zuwa Austria da yan gudun hijirar da sun isa tashar jirgin kasa ta Westbahnhof da ke Vienna sai yan Austria su tarbe su da tafi da jinjina suna ta musu jagora daga wannan jirgi zuwa wancan a kokarin su nazarcewa zuwa kasar Jamus kadan daga cikin yan gudun hijirar ne kan so zama Austria dama da yawa daga cikin yan gudun hijirar na da yan uwa a kasar Jamus wace ke kiran su da su je su hadu da yan uwan nasu kasar Jamus wace ta fi kowace karfin tattalin arziki a Turai ta fadi yau litini cewa za ta ware karin dala biliyan 6.6 ga bangaren kasafin kudin tallafa ma jama'a don ta tsugunar da yan gudun hijirar sosai cikin al'ummarta Jamus dai ta ce a shirye take ta dau yan gudun hijira 800,000 sabbin isan yan gudun hijirar kan buga waya ma yan uwansu da abokansu da ke kan hanyar zuwa waya wato don su musu bayani game da abin da za su fuskanta akan hanya misali a yanzu shiga Turai tafi sauki ta Budapest to amma yan gudun hijira na gargadi ga yan uwan nasu cewa hakan ba lalle ya dore ba kasar Faransa za ta fara sintirin jiragen sama a sararin saman kasar Syria gabanin yuwar shigarta gamayyar kasashen da ke kai hare-hare na jiragen sama kan mayakan ISIS a cewar shugaban Faransa François Hollande a yau din litini dama jiragen saman Faransa kan shiga hare-haren da akan kai kan yan ISIS a Iraki to amma mai yuwa za ta zama kasar farko ta yammacin duniya bayan Amurka da za ta shiga tawagar da kan kai yaki a Syria kan yan ISIS na umarci ma'aikatar tsaro cewa daga gobe ana iya kaddamar da sintirin jiragen sama a sararin saman Syria wanda zai taimaka mana wajen shirye-shiryen kai hare-haren jiragen sama kan yan Daesh a cewar Mr. Olan wanda ya amfani da wannan lakabi da ake wa yan ISIS. Ya kuma bayyana kararar cewa bai ko tunanin tura sojojin ƙasa zuwa Siriya, inda sojojin gwamnati da na ƴan tawaye da dakarun alƙa'ida da kuma ƴan ISIS kowannen su ke ƙoƙarin wato faɗaɗa yankin ta. Wakilan Koriya ta Arewa da na Koriya ta Kudu sun fara tattaunawa yau Litini da zumar sake ci gaba da aikin haɗa iyalai da junan su waɗanda suka rabu tun shekaru 60 da suka gabata sanadiyar yakin Koriya. Jami'an ƙungiyar Red Cross daga Seoul da Pyongyang sun yi zama don tattaunawa a ƙauyen ƙulla yarjejeniya da ke Pyongyang don tattaunawa kan lokaci da kuma wurin da za a fara zagaye na biye na haɗa kan iyalan, wanda rabon a yi shi tun watan Fabrairun shekara ta 2014. Akwai raɗe-raɗin cewa za a haɗa kan iyalan a watan Oktoba a wato ƙawataccen gandun shakatawan Koriya ta Arewa da ke tsaunin Kumgang, inda aka yi a shekara ta 2014. Yaƙin da aka gwabza tsakanin shekara ta 1950 zuwa 53 ya raba kawunan miliyoyin iyalan Koriyawa, ya kuma raba Koriya wato Koriyawar gida biyu, Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Kuma iyalan sun shafe shekaru gommai ba tare da tuntuɓar juna ba, har sai yayin babban taron ƙasashen Koriyawan biyu na shekara ta 2000 mai cike da tarihi. Da farko an tsayar cewa za a rinka haɗa kawunan iyalan ne shekara-shekara, to amma sai tsamin dangantaka ya kawo cikas. Da dama daga cikin waɗanda suke amfana sun cima shekaru 70 zuwa 80, kuma wannan aikin haɗa kan iyalan shine kadai hanyar sake ganin ƴan uwansu bayan ku gwamnatocin ƙasashen biyu sun hana amfani da wayoyi da kuma Facebook da dai sauran hanyoyin sadarwa. ‘Yan Koriya ta Kudu wajen 66,000 ne suka rubuta takardar buƙatar sake haɗuwa da ‘yan uwan nasu, to amma kowane lokaci wasu ɗaruruwa ne kaɗai kan yi sa’ar samun hakan. Jiragen yaƙin Turkiya samfurin jet-jet sun kai ɗauki a tsakar dare da jiragen yaƙi kan mayakan Kurɗawa, bayan da mayakan na Kurɗawa suka kai hari kan wata tawagar sojojin Turkiya daura da iyakokin Iraki da Iran. Rundunar sojin Turkiya ta faɗi yau Litini cewa jiragen yaƙi samfurin F-16 sun kai hari kan wurare 13 na ƙungiyar ma'aikatan Kurɗawa ta PKK da aka haramta. Harin da aka kai jiya Lahadi ya haɗa da tada bama-bamai a gefen titi.
Labaran duniya kenan, gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar. Madalla, kamar yadda muka shaida muku, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yanzu haka yana Accra, babban birnin kasar Ghana, inda yake ganawa ta sirri da takwaran aikinsa na kasar John Mahama. Wakilin sashin Hausa Baba Yakubu Makeri ya kasa kunne domin jin abin da shugabannin biyu za su faɗa da zarar sun fito bainar jama'a. Amma wasu ƴan Najeriya mazauna kasar ta Ghana sun bayyana wani gidan rediyo mai zaman kansa ra'ayoyinsu dangane da wannan ziyara.
I greet my president Buhari. He has done so many things. In Nigeria, I hear that now we are having lights and things is now moving well.
Ina maraba lalle ga shugaba Buhari da wannan ziyara da ya kawo nan kasar Ghana. Na samu labari yayi abubuwa masu yawa a Nigeria. Yanzu haka akwai wutar lantarki a ƙasata, kuma ya kama mutane da suka wawushe dukiyar al'umma. Saboda haka ya ci gaba da aikin sa gaba gadi ko kada ma ya saurari surutan mutane.
Why do you want to come to Ghana? Is it because of Ghana water? You want to be shifting our crude oil from Nigeria to Ghana? Why are you coming to Ghana?
Me ya kawo ka Ghana? Ka zo nan domin ruwan shan Ghana ne, ko domin a fara turo man Najeriya zuwa Ghana, ko ka zo ne domin kullar jeje ne zaman lafiya? Idan da zan ganshi, zan masa tambayoyi da ba zai iya bani amsa ba. kadan daga cikin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan da suka kira wata tashar radio mai zaman kanta a Accra domin bayyana ra'ayoyinsu kan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake yanzu haka a kasar. Yanzu kuma sai Najeriya, inda har yanzu 'yan Najeriya da masu sharhi ciki da kasar waje suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da yabawa matakin da shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo suka dauka na bayyana kadarorinsu. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamulika ya hada mana rahoto na duba ayyukan hukumar da take tantance da kuma sa ido kan wato manyan jami'an gwamnati masu rike da mukaman siyasa da kuma wasunsu.
Bai zama abun mamaki ba yadda babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta soki hanyar da shugaba Buhari da mataimakinsa Osinbajo suka bayyana kuɗi da kadarorin da suka mallaka. Don kuwa PDP ta dau salon sukar duk lamuran sabuwar gwamnatin da nuna hakan kimtsawa ne don dawowa mulki a 2019. PDP ta ce ai da shugaban ya bayyana kimar kuɗin gidaje hudu da ya mallaka ba wai ya nuna biyu daga cikinsu na laka ba ne. Menene matsayin ambata dukiya ga masu rike da kujerun siyasa a dokar Najeriya? Barista Baba Shaba lawyer ne mai zaman kansa a Abuja.
Abu ne wanda yake cikin tsarin mulki wanda aka ba wannan Code of Conduct Bureau so aiwatar, amma saboda abubuwan da suka faru a baya ba zo ana bin sau da kafa abinda ya kamata a yi ba a yi.
Barista Baba, to me yasa muke ganin akwai shugabannin da ba sa ambata kadarorinsu amma sai a ga ba wani abin da ake musu?
Ba wani abu bane, kowa ya san yadda shugabannin baya suka yi masu taka doka. Eh, zaka taka doka ko ba abin da zai faru.
Shi yasa ake ga kamar hukumar bata da tasiri kenan.
Tana da tasiri. Ai mun ga kwanaki abubuwan da ya faru lokacin da aka kira Bola Tinubu. Mun san cewa dai siyasa ce, amma ai tana da tasiri idan tana so ta zama mai tasiri.
Shin ya hukumar kula da da'ar jami'an gwamnatin Najeriya wato Court of Conduct ke tantance gaskiyar kadarorin da 'yan siyasa ke ambatawa da wasu ke fargabar ta kan yiwu akwai masu ƙara matsayin dukiyarsu dan in sun bar gado ya zama silar boye almundana da suka tafka?
Conference verification with them, we discuss with them, and we also verify from the bank, from the information the person has provided.
Ai mukan gayyaci waɗannan jami'an ne su yi mana bayani filla-filla, haka nan mukan binciki ma'ajiyunsu na bankuna mu tabbatar da abin da suka ayyana gaskiya ne, in ji jami'an labarun hukumar da'ar jami'an gwamnati Mrs. Iyabo, wacce ma ta ƙara da cewa.
We also do what is known as field verification, thereby you tell us where your land or house.
Haka nan mukan fita ma fa mu je mu duba bayanan filaye ko gidajen waɗannan jami'an mu ƙwalailace bayanai. Abin da yake zama mana ƙalubale shi ne rashin wadatar kuɗin gudanarwa, amma hakan ma baya hana mu aiwatar da ayyukan da doka ta ɗora mana. Obasanjo da ya kafa hukumar EFCC bai bayyana dukiyarsa ba, amma magajinsa marigayi Umaru ‘yar Adua ya ambata a 2007. Mabiyinsa tsohon shugaba Jonathan shi ma bai ambata dukiyar ba, sai bana da shugaba Buhari ya farfado da ka'idar. Shin gwamnoni za su bi wannan sahun? Nasiru Adamulika, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru, amma nasu ɓangaren ƴan hamayya daga jami'ar ta PDP musamman gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshe yana da saɓanin ra'ayi da cikar kwanaki 100 da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari yana kan karagar mulki.
The president's action and the inactions in terms of appointment clearly states the kind of government being run by the president.
Matakan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka ko bai dauka ba a fili ya nuna irin gwamnatin da yake wa shugabanci. Misali, mukaman gwamnati da ya nada galibin su daga arewacin kasar ne ba kananan mukamai bane. Waɗannan ba na dade na je kana yi ka bane. Mukamai ne waɗanda tsarin mulki ya ambace su, kamar shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati da suka shafi tsaro, hukumar custom da dai sauransu. Hakanan kuma yaki da cin hanci da rashawa da shugaban yake yi ana zabe ne. Misali, galibin manyan mutane waɗanda suke da dukiya ko suka tara dukiya mutane ne da suka shugabanci ƙasar nan cikin shekaru 16 suka wuce, kamar su Olusegun Obasanjo. Kada a manta da badakalar Halibatin, har yanzu magana tana nan. Da zarar aka shiga zabe waɗanda za a hukunta a wannan yaki da cin hanci da rashawa, to harkar ta zama ta siyasa kenan.
I scored the president very low on all other areas. However, I wish to commend him lately about the war.
Gwamna Fayoshe yace ta kowani bangare ina baiwa shugaba Muhammadu Buhari maki mafi karanci, ko kuma a ce bai taka bai yi wani abin a zo a gani ba, amma bangaren yaki da Boko Haram zan yaba masa, saboda cikin makonni uku da suka wuce an samu sauyi sosai a wannan bangare. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, hukumar sadarwar ƙasar ta gana da jam'iyyun siyasa domin bayani kan dokar amfani da kafofin yaɗa labarai lokacin yaƙin neman zaɓe, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Gurin bayar da dama ga kowane ɓangaren siyasar ƙasar ta Nijar, masu mulki da 'yan adawa da 'yan ba ruwanmu, ba tare da nuna bambanci ko wariya ba wajen amfani da kafafen yaɗa labarai mallakar gwamnati a lokacin yaƙin neman zaɓe, shi ne abin da hukumar sadarwa ta CSA ta sa gaba wajen shirya wannan taro da ke matsayin na canza ra'ayi a kan ƙudurin dokar da ke ƙayyade wannan fanni, in ji Abdulrahman Usman, shugaban hukumar sadarwa ta CSA.
Kamar yadda kuka sani, hukumar ƙasa mai kula da sadarwa ita doka ta rataya mu wannan yaunin. To, da muka yi nazari sai muka ga lalle ya kamata kan mu ɗauki wa'annan ƙa'idodin ko dokokin, ya tantamta mu tattauna da duka wanda abin ya shafa. Na farko dai su ne jam'iyyoyin siyasa, tunda su ne ke yin takara, suke tsaye da 'yan takara. To, kaga ya kamata a ce mun tattauna da wakilan jam'iyyoyin siyasa don mu samu ra'ayinsu bisa wacce rawa ce za a taka lokacin zaɓe in ya zo.
Malam Rabilu Alhaji Kane na jam'iyyar MNCD Nasara ya bayyana min cewa adalci zai yi wuyar samuwa a tafiyar da ake a yau a Niger.
A kullum muka kiro su muka ce ku zo, muna neman jaridu na ƙasa wanda ke da halaka da wannan hukumar su zo mu hidi albarkacin bakinmu, wani bi da kuɗinmu ma muke neman su zo mu yi magana ba su kan matsalolin ƙasa sai su kiya. Yanzu sun ga zaɓe ne ya nuhu, ko ku kwalliya ce suke nema wurin Turawa. A san suna adalci ko kuma me suke yi mu mun sani ba, amma wannan sun hidi ne ba su yi adalci saboda ta hadin yake da su. Su mota ce amma tawayin ba su bane ba. Kinan zancan su yi adalci ma cikin haraka ya neman yakin zakibe bai taso ba.
Sai dai su kuma jam'iyyun kauncen da ke mulki a tabakin Irosani sun yi na'am da wannan tsari na CSA.
Wannan yana cikin matakai na tsabtace zaɓe, na yin zaɓe na gaskiya, na yin zaɓe sabilillahi tsakani da Allah. Kenan ka gani mun ɗauki abin da muhimmanci sabili da mu ma muna son a yi adalci a cikin wannan zaɓe. Kada a ci hakkin kowa, kada a taka hakkin kowa, kada kuma a ƙuntata ma wani a cikin wata yadda waɗannan al'amura na zaɓe.
Ko baya ga kafafen yaɗa labarai mallakar gwamnati, tsarin bayar da damar amfani da kafafe a lokacin zaɓe ya shafi kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu. Saboda haka shugabannin CSA ke shirin ganawa a nan gaba kaɗan da shugabannin ilahirin kafafen ƙasar Nijar domin tantauna hanyoyin tabbatuwar wannan yunkuri na kawo ƙarshen fifikon da 'yan adawa ke zargin ana nuna musu a duk lokacin da suka buƙaci amfani da gidajen rediyoyi da na talbijin mallakar gwamnati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Na tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke kawo muku waɗannan rahotanni kai tsaye. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11:18. Ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi ga kowa adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum. Kamar kowace lasariyar Litinin, mukan gabatar muku da wannan shirin. A makon da ya gabata, mun yi muku alƙawalin cewar wannan satin za mu binciki malaman addinin Musulunci don jin nasu ra'ayin dangane da matakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na umarnin saka wannan littafin na addinin Musulunci cikin manhajar makarantun sakandare a ƙasar baki ɗaya. To, a wannan karon, abokin aikinmu Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi tattaki inda ya samu zantawa da shahararren malamin nan, Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina, kuma malamin ya yi ƙarin haske da dama. Don haka, sai ku biyo mu sannu a hankali don jin ta bakin malamin.
Jama'a, kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
To shi wannan littafi sananan littafi ne wanda yayi karatun secondary a shekaru 30 da suka wuce. Ya san shi shine Islamic Religious Knowledge West Africa na Justice Bashir Sambo wanda suka hada gwiwa da Muhammad Hijab wani Bamisire ne suka wallafa. Cikin harshen Turanci ne yake da junior da senior wanda akwai Malam Mukhtar Umar Lere ya rubu na shi ya gyara shi ya ainihin mai da shi mujalladi guda biyu, daya na junior secondary school 1-2-3 na biyu shi kuma na senior secondary school tafi na daya da na biyu da na uku. So sanan littafi ne kusan mafiya yawan mutanen da suka yi karatu a secondary ko suka koyar sun san wannan littafi. To shine ya sake biyu na shi aka ainihin abin da sake kaddamar da shi a Kaduna.
Menene hikimar shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya umarci makarantun secondary haka na kasa baki daya da su saka wannan littafi a cikin manhajar makarantun secondary? Ya kake ganin hikimar wannan shugaban kasa?
Shi shugaban kasa dattijo ne kuma wanda ya samu tarbiya, don wannan ne ma ya zama ya siffantu da dukkan siffofin da ya kamata a ce shugaba ya siffantu da shi. Daga cikin siffofin nan akwai gaskiya, akwai adalci, akwai riƙon amana da ainihin abin nan sauran siffofi na ainihin abin nan shugabanci masu kyau. Waɗannan siffofi duka da kuma yaƙi da kishiyoyinsu kamar cin amana, sace sace, ƙarya, zalunci da sauransu, wato abubuwa ne waɗanda addini ya yi faɗa da su. Waɗancan kyawawan siffofi addini ya yi umarni da su. To duk wanda ya san abin da ke cikin waɗannan littattafai ya san cewa an kawo wato ainihin na farko akwai maganar Alkur'ani mai girma, akwai maganar hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma an zazzabo duk da cewa ya kamata a ainihin abin da lura da kyau an zazzabo hadisai da ayoyi na Alkur'ani tare da wato topics irin su tahdhib, wanda shi aikin shi shine tsarkake zukata da ainihin daidaita tarbiya da mai karatu. Babu a yau a Najeriya wanda ya fi Muhammad Buhari shugaban ƙasar Najeriya son a ce matasan Najeriya sun gyaru, sun shiryu, sun zama masu gaskiya, masu riƙon amana, masu tsoron Allah, masu adalci. Don haka ya karanta waɗannan littafai, sannan ya san syllabus ɗin da ake amfani da shi a halin da ake ciki yanzu da aka ciccire irin waɗannan. Sannan kuma Najeriya ƙasa ce wadda ta yadda da addinai, musamman addinin Musulunci da addinin Christianity. Dukkan addinan nan suna son gaskiya, adalci, riƙon amana, haƙuri da sauransu, suna faɗa da ƙarya, zalunci, cin amana da sauransu. So sanya waɗannan ainihin abin nan littattafai a manhajar karatu ta wannan ƙasa tamu abu ne wanda zai gyara tarbiyyar ainihin abin nan matasa 'yan secondary, ya shiryar da su, ya ainihin sanya su ƙi miyagun abubuwa ire-iren shaye-shaye da ainihin zinace-zinace da sauran ɗabi'u waɗanda suke munana. Saboda hikimar shi shugaban ƙasa bai wuce son a sami yara gobe masu tarbiyya, masu gaskiya, masu ainihin adalci da riƙon amana da sauransu ba. Na san kuma duk wani dattijo da mutumin kirki zai yi sha'awar wannan. Wannan ni ga fahimtata shine abin da ya ɗauki shugaban ƙasa da ya kira ga ainihin abin nan hukumar ilimi ta sanya wannan littafi a ainihin manhajar karatu da ainihin 'yan abin nan secondary na wannan ƙasa tamu mai albarka.
To akamakallahu, menene wannan littafi yake nufi a matakin makarantun secondary na ƙasa baki ɗaya?
Shi littafin abin da yake nufi shine koyar da tarbiyya, koyar da addini, koyar da tsoron Allah, koyar da gaskiya, koyar da riƙon amana. Mutumin da bai da addini kwata-kwata ba abin da zai bari don ainihin gaskiya sai don kawai ainihin abin nan in abin ya gagare shi. Saboda rashin ga addini zai sa mutum a duk yayin da ya ga dama, ya ga abu wato ainihin dama ta samu, zai iya yin sata, zai iya kisan kai, zai iya cin amana, zai iya yin ainihin abin da zalunci da sauransu.
Masu sauraro, iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya kammala, sai wadda ta hada sautin shirin Julie Lesus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalam.
A maza da mata don mozammikewa.
Karfe 10:25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aika mana ta email.
Yau sakon mu na farko ya fito ne daga Yusuf Mega mai Gombawa, jihar Gombe, da Fatima M Gire, wanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai kasar Ghana domin inganta kasuwanci da tsaro tsakanin Ghana da Najeriya ta amfani talakawa. Muna fatan kuma kulliya za ta biya kuɗin sabulu. A kiri ganin gaskiya, gwamnatin kasar Jamus kin cancanci yabo, duba da yadda kika shirya tsaf don taimakawa ƴan gudun hijirar da kika samu. Da ƙarshe nake addu'a Allah ya bamu zaman lafiya mai dorewa a duniya baki daya. Sako daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karufin Madaki a Bauchin Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. A gani na dawo da martabar Najeriya a idanun duniya, gyara matatun man ƙasa, cin galaba da ƴan Boko Haram da kuma ingantuwar wutar lantarki na ɗaya daga cikin nasarorin gwamnatin Baba Buhari. Sako daga Lawal Wisdom Bawuri Katsina, Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau zan yi fatan alkhairi ne ga gwamnatin Baba Buhari, wacce ta cika kwanaki 100 cif-cif. Muna roƙon Allah ya ci gaba da kare mana gwamnatin Baba Buhari da sharrin ƴan adawa waɗanda suka durƙusar da tattalin arzikin ƙasarmu Najeriya. Sako daga Abdul Karim Hassan Macina, jihar Yobe. Sai kuma sakon Usman bin Affan da maturin jihar Yobe, wanda ya ce sashen Hausa na muryar Amurka, hakika yabon gwani ya zama dole dangane da matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na fara amfani da ma'ajin bai ɗaya ga ma'aikatan gwamnati. Hakika wannan mataki yayi daidai, domin ko ba komai zai taimaka wajen magance satar dukiyar ƙasa da wasu ke yi. Muna fata wannan mataki zai taimaka wajen farfadowar tattalin arzikin ƙasarmu Najeriya. Daga ƙarshe sai sakon Garba na Halikan ba, wanda ya ce hakika kwanaki 100 na mulkin Baba Buhari ya fi taɓar gazan mulkin Jonathan na shekara 6, domin ko ba komai matatun mai a Najeriya sun fara aiki, ga sojoji na gaba da gaba da Boko Haram. Da fata Allah ya ƙara jan zamanin mulkin Baba Buhari.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
‘Yan gudun hijira sun ci gaba da kwarara cikin Turai zuwa yau ɗin nan Litini, a yanzu suna ma samun sauƙin ratsawa ƙasar Hungary fiye da yadda abin ya kasance a makon jiya. Sai da jami'an tsaro suka ciciɓi tsohon shugaban Chad mai kama karya Hissain Habre zuwa cikin kotu a yau ɗin nan Litini, bayan da ya ƙi a masa shari'ar laifukan yaƙi. Dogarawan tsaro sun taka burki ma Habre, ɗan shekaru 72 da haihuwa, yayin da ya yi ta noƙe-noƙe a kujerarsa yana ta zagin kotu yayin da ake karanta masa zarge-zargen. Ƙasar Faransa za ta fara sintirin jiragen sama a sararin saman ƙasar Siriya, a gabanin yiwuwar shigarta gamayyar ƙasashen da ke kai hare-haren jiragen sama kan mayakan ISIS. Wakilan Koriya ta Arewa da na Koriya ta Kudu sun fara tattaunawa yau Litini da zammar sake ci gaba da aikin haɗa iyalai da junansu, waɗanda suka rabu tun shekaru 60 da suka gabata sanadiyar yaƙin Koriya.
To madalla, gaishe ka. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan cikin shirin a halin yanzu, sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamin nan, a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya gabatar da labarai, sai kuma Julie Lesgration wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa mata, a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku a halin, sai ku ƙara gyara zama ga malamai domin gabatar da shirin yau da gobe.